sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 3 ga watan October shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai.
Likitan shugaban Amurka Dr. Sean Conley ya ce shugaba Donald Trump na samun sauki yayin da shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya ke ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na Amurka. Dakarun Armenia da na Azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau Asabar a yankin Nagorno-Karabakh inda suka yi burus da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta.
To kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan rashin sauya manyan hafsoshin tsaron ƙasar.
Shehun ba ba mai duguri yake, shehun diko ba mai duguri yake, daga sarkin askira a mai duguri yake, sarkin uba a mai duguri yake, sarkin gwaza a mai duguri yake. Yau duk wannan maganar da muke sanakunan nan sun koma suna gado suna zaune a gado, kai shehun ba ba ma ga jakar ɗan.
Sannan kuma duk da yanayin talauci da wasu ke ganin ya taimaka wajen sa iyaye suna tura ‘ya’yansu ƙananan yara cikin halin barace-barace da sunan neman ilimi, yanzu an soma samun makarantun allo a Sokoto waɗanda yaran su ba sa fita yawon bara.
Domin mu ƙara da su bisa hanya, mu ƙara ƙarfafa su saboda sauran su ma su koyi da su. Duk an wani ji cewa ga wanda bai barin nan an kira shi an karrama shi, shi ma zai so shi ma tana karrama shi.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda a yayin da ake shirin koma ajujuwan karatu ranar 15 ga watan Oktoba. Faɗin ƙasar ta Nijar, wasu malaman da ke koyarwa a makarantar sakandare sun yi barazanar kauracewa aiki saboda a cewarsu sun shafe watanni 12 ba tare da samun albashi ba. Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da ya kamu da cutar COVID-19 ya aika sakon Twitter yana mai nuna godiyarsa da kauna ga jama'a. A daren jiya, Trump ya wallafa cewa ina ga komai na tafiya daidai, ina mai godiya ga kowa da kowa, inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan haruffa a sakon nasa. Wata takarda da likitan shugaban na Amurka Dr. Sean Conley ya aika wa sakatare yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany a ranar Juma'a ta ce, a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na samun sauki. Ya ƙara da cewa shugaban baya buƙatar wata na'urar taimakawa numfashi, amma kuma bayan da muka tuntuɓi ƙwararru mun zaɓi mu riƙa bashi maganin Remdesivir. Ya kuma kammala zangon shan maganinsa na farko, yana kuma samun kyakkyawan hutu. Da tsakar ranar Juma'a aka kai Trump wani asibitin soji da bashi da nisa da fadar White House, inda ake sa ran zai kwashe wasu kwanaki a wurin. To, shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na Amurka tare da iyalinsa, bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakinsa Melania sun kamu da cutar ta COVID-19. A dai ranar Juma'a, shugaban na Amurka ya sanar da hakan a shafinsa na Twitter. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aika da sakonsa ga shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump, inda ya musu fatan samun sauki cikin gaggawa. Haka zalika, shi ma shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya mika sakon fatan alheri da samun sauki ga Trump da iyalinsa. Shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya al'ummar Amurka yin addu'o'in neman wa shugaban da uwar gidansa Melania lafiya, bayan da rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cutar ta COVID-19. Cikin wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ranar Juma'a, Buhari, wanda ya nuna alhininsa, ya ce ɓullar cutar a fadar White House na nuni da irin ƙalubalen da duniya ke fuskanta da kuma wahalhalun da ke tattare da ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwarta, yayin da yake fatan samun lafiya ga iyalan shugaban ƙasar dangane da wannan rashin lafiya. Shugaban na Najeriya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su riƙa kiyaye ƙa'idojin da ke hana yaduwar cutar. A dai watan Maris, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar ta coronavirus a matsayin annobar da ta addabi duniya. Tun kuma daga lokacin, sama da mutum miliyan 34 suka kamu da ita a duk faɗin duniya, kamar yadda alƙalaman hukumar suka nuna.
Abdullah, to da farko a Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan rashin sauya manyan hafsoshin tsaron kasar da wasu ke ganin mataki ne da zai iya taimakawa wajen samar da maslaha kan matsalolin tsaro da ta'addabi Najeriya yayin da wasu kuma suke nuna akasin haka. Wakilin mu Hassan Maina kaina ya kuma da ƙarin bayani daga Abuja.
Tun bayan da hare-haren Boko Haram suka dau wani sabon salo na kai hare-hare hatta kan tawagar gwamnatin Borno, muhawara ke ci gaba da rincabewa dangane da cancanta ko rashin cancanta da ci gaba da barin manyan hafsoshin sojojin Najeriya akan mukamansu. Wata kungiyar dattawan Arewa maso gabas mai suna Coalition for Northeast Elders for Peace and Development sun aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasikar yayi wa Allah da mahaifinsa da yayi wa sashin tsaron Najeriya garan Bawul, yayin da wasu kuma ke neman a sallami manyan hafsoshin. Amma wasu daga cikin mutanen Arewa maso gabas din irin su Abdulkarim Abbas, ra'ayinsa ya bambanta da waɗancan.
Muna cikin Boko Haram na lokacin da kafin zuwan wannan gwamnatin, zuwan gwamnatin Buhari da kuma su buratai da shauran service chief, kowane mazaunin Maiduguri ya san halin da yake ciki ba zai ki Allah ba. Wannan gwamnatin na Buhari da Allah ya kawo, service chief ne suka fara aiki. Da ba mutuna shehun ba ma ba a Maiduguri yake, shehun diko ba a Maiduguri yake, da ba sarkin askira a Maiduguri yake, sarkin uba a Maiduguri yake, sarkin gwaza a Maiduguri yake. Ke ba duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin, kai shehun ba ma ba ma ka ja karanta shi.
Akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauran runa Akaba, duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar Borno, amma kai kana cewar an samu tsaro, wani zai ce kamar wannan ba rashin tsaro ba ne?
To ai Malam Hassan aka ce an samu tsaro, ai maganar 100% a ce kashi 100 mun samu kashi 100% ba haka ake nufi ba ai, don bayan da aka taba yin haka suka da ka koma kamar da ko gidan nan ka rushe kace za ka sake gina shi, ai zai dauki lokaci kafin ka gama gina shi.
Idan aka tambaye ka ka bada maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan annoba ta tarzoman Boko Haram, zaka ce an samu zaman lafiya kaman kashi nawa ne cikin 100?
A nan ce an samu kashi 70 a cikin 100.
Amma mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Agarus Gololo ya ce lalle kam akwai bukatar shugaba Buhari ya sallami waɗannan manyan hafsoshin.
Ba a taba ce wai chief of air staff ko chief of army staff ko chief of naval staff ce shekara 6. Shekara a take kai shekara 2 ka tafi, saboda course din da kai course mate ɗinka misali a India din in ka tafi akwai wani course mate ɗinka kuma su course mate ɗinsu kuma su za su zo wannan kuma za su zo wannan za su zo kuma amfanin zuwa India kwamfatar regular da suke nufi misali in ya je a wajen fashifa hope na shi ya zama chief of air staff ko chief of naval staff ko chief of army staff, to in wannan ba su tafi ba ya zai samu guri. Waɗannan mutane sun yi kokari, Allah ya saka musu da alheri, sun yi kokari sun taka rawan gani tun da kamin su zo lokacin bom yana tashi koina, amma a yanzu su tafi sun yi kokari su yi rita in ba ma wai wannan Najeriya ba, inda wata kasa ne yanzu wallahi da sun sa takarda saboda duk talakoki suna kira su tafi.
Dake kokarin da muka yi don jin ta bakin fadar shugaban kasa abin ya ci tura. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Masu fashin baki sun ce mai yiwa a wurin wasu tarurruka da shugaban na Amurka ya halatta a makon da ya gabata ne ya kamu da cutar ta coronavirus. Lamarin da har ila yau ake ganin yayi sanadin yada cutar a tsakanin mutane da dama, ta yadda zai yi wuya a gane wanda ya harbi wani. A ranar Juma'an makon da ya gabata, shugaba Trump ya halarci wani taron samar da kudade a hotel ɗinsa da ke nan Washington. Shugabar mata a kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican Rona McDaniel, wacce ta halarci taron, ta kamu da cutar ta COVID-19. A washegari ne kuma fadar White House ta gudanar da wasu taruka ga mai shari'a Amy Coney Barrett, wacce shugaba Trump ya zaba a matsayin wacce za ta maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin kasar. A lokacin taron, idan aka gwada bakin da suka halatta aka ga ba sa dauke da cutar, akan ce musu za su iya cire takunkumin rufe baki da hanci don yin cuɗanya da sauran jama'a a yar farfajiyar da aka yi taron a fadar White House. Hotunan da aka dauka a lokacin wannan taro sun nuna yadda mutane da dama suka kasance babu takunkumin rufe baki da hanci,
suna zaune gefe da gefe a jerin kujeru ba tare da sun kiyaye ka'idar bada tazara ba. Tun kuma daga lokacin wasu sanatoci biyu da suka halarci taron, wato Tom Tillis na jihar North Carolina da Mike Lee na jihar Utah da kuma shugaban jami'ar Notre Dame John Jenkins, da suka ba da rahoton cewa sun kamu da cutar. Dakarun Armenia da na Azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau Asabar a yankin Nagorno-Karabakh, inda suka yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta. Kwana bakwai kenan ci bangarorin biyu suka kwace suna gwabzawa. Armenia ta ce dakarun Azerbaijan na kaikaitar birnin Stepanakert a hare-haren bama-baman da suke kaiwa. Hukumomi a bangaren da ke kokarin ballewa sun yi gargadin cewa an fara fadan karshe kenan a yankin. Sun kuma yi kira ga kasashen duniya da su amince da yancin gashin kan yankin Nagorno-Karabakh a matsayin hanya ɗaya tak da za a iya samun wanzuwar zaman lafiya.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanayin talauci da wasu ke ganin ya taimaka wajen sa iyaye suna tura ƴaƴansu ƙanana yara cikin halin barace-barace da sunan neman ilimi, yanzu an so samun makarantun allo a Sokoto waɗanda yaransu ba sa fita yawon bara. Malamai da shugabannin al'umma sun nuna buƙatar ƙarfafa wannan tsari domin kawar da matsalolin da barin kan jefa al'umma ciki. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Sana Dalatu Muhammad, sana mutumin kebe ne a shigo wannan garin Sokoto da neman ilimi da kuma ilmantarwa. Dumi sun ka dane ka turi na ban son a yi bara, ban yi da bara. Yaran mu mun koyi da sanar ilimi daga mun kai tun muna kanana. Ita wannan kuma gaskiya alhamdulillah mun ci nasara.
Wannan ɗaya ne daga cikin malaman makarantun allo a Sokoto da yaran su ba su fita yawon barace-barace duk da yake sun fito daga wurare masu nisa.
Sunana Abdullahi Ibrahim daga Plateau State.
Da kake karatu?
To da kin fuka.
Da hami yake kana samari?
Yana yin dinki yana samun abinci.
Da alfarma Sarki Musulmi Muhammad Sa'ada Abubakar ta bakin wazirin Sokoto Professor Sambu Ali Junaid ya ce wannan tsarin na neman ilimin Al-Qur'ani ba tare da yaran sun fita yawon barace-barace ba ya dace a karfafa irin sa a cikin kowace al'umma.
Ya kamata malaman mu musamman su faɗakar da jama'a a cewa neman ilimi ba sai kai bara ba. In ji an samu goyon bayan uwaye da hukumomin gwamnati to ba abin da ba yi ba sai an ji an yi bara ba. Don haka mun ka taso tun can farko ba yi bara ba.
A ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Sokoto na inganta harkar almajiranci, jagoran shirin kuma sakataren zattasuwa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci Dr. Umar Altin da Dandin Mahi ya ce zuwa yanzu an tantance da makarantun nan allo fiye da 2000 a Sokoto. Daga cikin su an samu 38 waɗanda suka dogara da kansu yaran su ba su fita yawon barace-barace. Hakan ne yasa ake ƙara musu ƙwarin gwiwa.
Suna kan tsarin su ba sa bara kuma suna dogara kan kawunan su. Ta bangaren bari mu fara shayar da su domin mu ƙara zasu bisa hanya, mu ƙara ƙarfafa su saboda sauran su ma su koyi da su. Duk wani ji cewa ga wanda bai bara nan an kira shi an karrama shi. Shima zai so shi mata a kan mashi.
Masana sun yi hasashen cewa idan wannan tsarin na makarantun allo ya tsayu a kafafuwansa, akwai yiwuwar kwararowa almajirai daga jihohin da suka yanke shawarar korar almajirai, abinda kan iya kawo cinkoson almajirai a jihar Sokoto ta yadda watakila tsarin zai iya samun tangarɗa. Amma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kula da wannan tsarin, Muhammad Lola Mai Doki, ya ce babu wani abin shakku ga samun hakan.
Yanzu dukkanmu Sokoto State Agrarian Society ne. Muna da inda muka noma ba inda bai noma kasar Sokoto. Da noman na daya ya isa mu ci da kamu mu yi karatu. Saboda ka rayuwa sai in ka dauka maka kanka da wahala ta kawali shi ka. In ka dauke sarki ce Allah ya sauka maka ita. Shi don haka kowa ka tawo shi to. Mu ba mu jin tsoro ba mu gudun kowa shi to inda harka Allah ta.
Ofishin asusun kula da ƙananan yaran na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na shiyar Sokoto na daga cikin masu ra'ayin cewa talauci ya taimaka gaya wajen yawaita almajirai. Amma wata jami'a daga ofishin Safiya Tahir Abdullahi ta ce akwai alamun samun mafita ga wannan matsalar.
To ai wani shi da hanyar kawo talauci. In aka ba mu mutum ilimi aka ba shi sana'a. Sannan a kawo masa hanyar da zai tattalin jarin sa yayi sana'ar sa ya rike. Ba kansa ba kowaye ma zai iya riko bayan ya gama wannan karatun.
Wasu na da ra'ayin cewa kamata ya jihohin da ke makwabtaka da Sokoto su ma su shigo cikin irin wannan tsarin domin idan ya samu nasara amfani ne ga kowa da kowa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar, inda a yanda ake shirin komawa kan ajujuwan karatu a ranar 12 ga watan Oktoba a fadin kasar Nijar. Wasu malaman da ke koyarwa a makarantar sakandare sun yi barazanar kauracewa aiki saboda a ce wasu sun shafe watanni 12 ba tare da samun albashi ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salaman Mune Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Farfajiyar ma'aikatar ministan ilimi a matakin sakandare kenan, lokacin da wasu sabbin malaman da ke koyarwa a makarantun college suka yi zaman darshan da nufin nuna bacin ransu akan halin da suke ciki a yayin da ya rage kasa da mako biyu a sake bude makarantu bayan kammala babban hutu. Nana Aishatu Abdullahi Isaka na daga cikin waɗannan malamai da yawan su ya kai kusan 600.
Tun da aka yi affecting mu muna can muna aiki shekara guda ba mu nan ga samu ko dala wata 12 kuma gashi aikin ga da muke yi lakwalkin da an kai mu cikin ƙauyuka ne wani ƙauyen kudin da zaka tahiya ma daga inda an ka aje ka zuwa lakwalkin ka ma aiki ne ba mu nan ga samun ko dala kenan gwamnati ta diba halin da muke ciki
wurin warware wannan matsala cikin ruwan sanyi ya cutura dalili kenan waɗannan malamai suka yanke shawarar yayata wannan magana don sanar da duniya halin da suke ciki inji jagoran su Abdul Shehu Musa
cikin corona virus din nan bayan ta dan sassakata tsananinta gwamnati ai ya ce mu koma lakwal da mu da dalibai duka a wannan lokaci muna da albashi yahi wata 6 mun tuna mu gwamnati cewa mu ba za mu koma ba saboda ga cikin matsalar da muke sai suka nuna mana cewa haka nan na kasa ta katayya ku yi hankuri muna gyara muna nemo muku solution wan kuma ganin wa ga matsala nan da kwanaki kadan mun koma mun ba da karatu yau an sha shekara guda gwamnati yayi banza da mu to shine mun ka ce wannan rantre ba za mu koma kuma abin da ya sai mu hada mu gwamnati mun gai mun koma mun gai wanka sati ma ka dai da ya huce mun je mun kai wurin mediator de la republique na kasa mai shiga tsakanin gwamnati da matsaloli mai gyara matsalolin da al'umma mun je mun kai takardu mun azamunce ga matsalar da muke ciki mun je mun kai wajen kungiya ta da uwayen yara yan makaranta mun azamunce musu ga matsalar da muke ciki mun je mun aza wurin premier minister shugaban gwamnati gaba daya a cabinet din shi mun je mun sha zuwa dama amma wanka satin ma da ya huce bamu gaje ba mun koma mun je mun aje takardu mun ce mu shiga halin da muke ciki
manema labarai na kafafan cikin gida da washe mun nemi jin matsayin ofishin ministan makarantun sakandare sai dai haka bata cimma ruwa ba ainihi a ranar 15 ga watan Oktoba ne ya kamata a koma ajin karatu to amma rugujewar gidajen da ambaliyar ruwa ta janyo a baki ɗayan nishir yasa gwamnatin kasar daga wannan rana zuwa 15 ga wata domin samun isasshen lokacin kwashe mutanen da suka fake a dakunan karatu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma san koma gefe guda da mun baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Ayau shirin a dawo lafiya zai yi dubi ne akan abubuwa da suke faruwa a jihar Niger inda ɗaruruwan motocin da kun kaya suka makale a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sakamakon lalacewar hanyoyin jihar wasu motoci sun taso ne daga arewa zuwa kudu wasu kuma daga kudu ne suka taso zuwa arewacin kasar jihar Niger dai tana da muhimmanci a harkokin sufuri a Najeriya saboda ita ce ke hada arewa da kudancin kasar amma batun lalacewar hanyoyi a jihar musamman hanyoyi gwamnatin tarayya ya sa ana samun rashin fahimtar juna tsakanin masu motoci da mahukuntan jihar Alhaji Sani Bello shine gwamnan ta jihar Niger ya tattauna da wakilin sashen Hausa Amina Mustapha Nasir Batsari yayin da gwamnan ya ziyarci hanyar Mina zuwa Suleja
na bayan Suleja na ga cewa akwai ayyukan hanya ya dan gyaru kadan saboda ayyukan da na ba shi a gargashin chairman na gurara ta su dibi inda ya muni sosai mu cike duk da cewa hanyar gwamnatin tarayya ne ba za mu jira gwamnatin tarayya ba mun yi hakuri mun jira amma mun zo mun duba mun ga mutanen Niger ke wahala da kuma ƴan Najeriya gaba daya kuma yanda hanyar ya lalace trailoli ba wuya sun fadi sai kaga trailer 500,000 a lokaci daya sun tsaya mutane na shan wahala daga Abuja wani sai awa 7 ma daga Abuja zuwa Mina saboda haka duk da cewa ba mu da kuɗi muka sa ɗan kuɗaɗe kaɗan muka kamar irin aikin da kaga an yanzu muka ciccike inda ya fi muni da muna da kuɗi da zai mu hanyar gaba ɗaya amma kuma ba hanyar ba ne amma mu
inda za mu mai da hankali hanya tsakanin Minna zuwa Bidda. Yau kaga ba motoci da domin yawancin gadojin su yanke. Gada tsakanin Minna zuwa Bidda ta yanke. Gada tsakanin Minna zuwa Zangiru ma ta lalace. Su duk trailer nan sun parking a wajen. Shi sa kaga ma yau tafiya dan muna sauki yau. Amma inda da ne kuma da ayin ruwa da abun ba cewa komai muna cikin wani hali a jihar Niger game da hayi. Saboda duk wata trailer ta fito daga kudu zuwa arewa ta Niger take bi. Kuma dalili ko shine hanyar da muka saba hanyar da aka na asali da ake wucewa da kaya hanyar binnin gwari ba shi biyuwa hanyar lamba ta na gwamnatin tarayya ba shi biyuwa daga Bidda sai hanyar Bidda to hanyar Bidda kuma yanzu shi ma yanzu ya lalace
da farko kun rufe hanyar nan kuma a sa bakin manya kuka dan bude yanzu wannan yanayi ake ciki
ko kuma mun rufe hanyar a sa bakin manya muka zauna da shugaban jami'i a gwamnatin tarayya muka zauna saboda muka tana muka duba muka ga halin da talaka zai shiga saboda rashin wucewa da mai ko kayan abinci ko wani abu akai magana aka ce to mu hakuri mu bude hanya idan mun bude hanya za a je a gyara hanyar binnin gwari da ɗayan hanyar sai mu ci gaba da aiki mun bude hanya
dan idan akwai lokacin da aka basu in ba a gyara wancan ba za ku sake
yi muna a lokacin muna sa ran domin abin nan so na so abin da wutar da zafi nace cikin sati biyu ya kamata a wannan aikin yanzu kamar waga hanya gwamnati tarayya ne kaga cikin sati biyu yanzu mun gyara waje nawa muka gyara to waje wajaje goma muka gyara ga kaga irin aikin da muka yi ba wai mun bamu kashe biliyoyi ba amma dai mun nuna damuwa mun zo mun yi saboda motoci su iya wucewa ba wani a to irin wannan gyaran koda irin shi aka yanzu in yaso bayan damuna a zo ayi kwalta yayi amma ayi irin gyaran da motoci za su iya wucewa to irin gyaran da dauka za a je a fara kenan kuma mu ayyukan mu sun tsaya musamman hanya tsakanin Minna zuwa Bidda an riga an ba da kwangilan shi amma dan kwangilan ya ce ba zai iya aiki ba domin wani wajen ya yi so uku so hudu to ya zo bannan kudi so haka mun ce musu dakata har san da za a gyara wasu hanyoyin sai a zo a bi
me ya kiran ka ga ita gwamnatin tarayya duk da dai kun sha yi
eh to mun sha magana kira ta dai zama da muka yi abubuwan da muka tattauna abubuwan da ya kamata a je a yi su mun ce trailer tankin mai kai duk hanyoyin nan bai kamata trailer ya wuce ton 30-35 ba in goma mai daukan tankin mai ne bai kamata ya wuce lita ni a waje na in duntuni ne lita 33,000 in yayi ba 36-40 amma a zaman da muka yi mun yadda mun ce to lita 40,000 amma lita 40,000 kusan ton 40 kenan ton 31 shi ma a nauyi to amma ko yanzu ga ɗaya ta wuce kaga lita 60,000 ne yanzu abin da suka yi sai su je su goge inda suke su 60,000 sai sa abin nan duk na boge lita 60,000 lita 60,000 ya bi in guda 10 suka bi nan wajen wannan aikin da aka yi yau in guda in aka yi ruwa 10 suka bi wannan aiki ya lalace kenan to kaga ba daidai bane wasu na gyara wasu na latawa hayan nan namu ne mu duka ai uwanka za su bi iyalinka za su bi dukkan kowa yana wahala mutum ya taso daga nan su leje tafiya daga Abuja zuwa Minna tafiya awa 1 da minti 30 ya zama tafiya awa 4-5 bai ba kuma ko ba komai ka je ka shafa na roll cikin ka ga maka in kuma jinka bai ga mota kamar ta kurar rube bai ba
wannan jihar Niger kenan Alhaji Sani Bello nan ne kuma zamu dakatar da shirin namu sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu amma dai jinshi wakilin mu Mustafa Nasir Batsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla a gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shu'aibu Adam da ke jihar Kano inda ya ce bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kan Najeriya kamar kowace shekara. Bana ma tazo da irin nata kalubale baya ga Boko Haram da ake fama a yankin Arewa maso gabas akwai kuma batun satar mutane dan neman kudin fansa ga ta'addanci dake addabar Sokoto zamfara da magatsana baya ga tsaro akwai tabarbarewar harkar lafiya ilimi wutar lantarki, ruwan sha da ma sauransu, wanda duk waɗannan matsaloli sun fi addabar yankin arewa. Allah ya kyauta. To sai sako na gaba da muka samu, wanda kuma haɗin gwiwa ne daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya, su kuma cewa suka yi. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su yi ƙarin haske a bayanin da suka yi na koma makarantu, ganin cewa ba a riga aka kammala zangon karatu da ake kai ba, har ga wani sabon zangon karatu ya shigo da fatar Allah ya sa a dace. Shi kuwa Garba na Halikan ba cewa yayi, a yau ina kira ga dukkanin talakawan ƙasa ta Najeriya, ya kamata mu koma ga Allah wajen neman sauƙin halin da muke ciki a Najeriya, saboda dai mun fahimci wannan gwamnati ta Buhari akwai ayar tambaya a cikin wannan tafiyar. Sai kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa daga wato injiniya Isa Sadam da Sani mai lange-lange yauri, dukkansu daga jihar Kebbi, su kuma suka ce salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga shugabannin ƙasashen na Afirka da su tashi tsaye wajen magance matsalolin da ƴan aware suke neman wargaza ƙasashen Afirka baki ɗaya, domin yin hakan wani babban koma baya ne ga nahiyar mu ta Afirka. Mun gode VOA Hausa. Sai kuma sako da muka samu daga Shehu Adamu Rijau, shi kuma cewa yayi, a yayin da gwamnatin Najeriya ta sanar da ranar buɗe makarantu a ƙasar tamu, muna fata dai za a ɗauki matakan kariya domin ganin ɗalibai ba su ɗauka ko kuma sun yaɗa cutar coronavirus ba. Allah ya kare mu. Saƙon da muka samu na ƙarshe ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau, inda ya ce, ku ba ni dama in yi tsokaci game da jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Akwai na ci, akwai na zubarwa. Mu dai muna kira ga shugaban da ya ƙara wa al'ummar ƙasar mafi ƙarancin albashi, ko da $1,000 ne, mun amince a ƙara farashin man fetur ɗin a ƙasar. To ma da Allah, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da ya kamu da cutar COVID-19 ya aika saƙon Twitter yana mai nuna godiyarsa da ƙauna ga jama'a. A daren jiya, Trump ya wallafa cewa, ina ga komai na tafiya daidai, ina mai godiya ga kowa da kowa, inda ya kuma rubuta kalmar ƙauna da manyan haruffa a saƙon nasa. Wata takarda da likitan shugaban na Amurka Dr. Sean Conley ya aika wa sakatari yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany a ranar Juma'a ta ce, a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na samun sauki. Ya ƙara da cewa shugaban baya buƙatar wata na'urar taimakawa numfashi. To, shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da saƙonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na Amurka tare da iyalinsa, bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakinsa Melania sun kamu da cutar ta COVID-19. A dai ranar Juma'a, shugaban na Amurka ya sanar da hakan a shafinsa na Twitter. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aika da saƙonsa ga shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump, inda ya musu fatan samun sauƙi cikin gaggawa. Haka zalika, shi ma shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya miƙa saƙon fatan alheri da samun sauƙi ga Trump da iyalinsa. Shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya al'ummar Amurka yin addu'o'in nemar wa shugaban da uwar gidansa Melania lafiya, bayan da rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cutar ta COVID-19. Cikin wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ranar Juma'a, Buhari, wanda ya nuna alhininsa, ya ce, ɓullar cutar a fadar White House na nuni da irin ƙalubalen da duniya ke fuskanta. Dakarun Armenia da na Azerbaijan sun ci gaba da tafka faɗa a yau Asabar a yankin Nagorno-Karabakh, inda suka yi buris da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta. Kwana bakwai kenan cikin bangarorin biyu suka kwace suna gwabzawa. Armenia ta ce dakarun Azerbaijan na kaikaitar birnin Stepanakert a hare-haren bama-baman da suke kaiwa. Hukumomi a bangaren da ke kokarin ballewa sun yi gargaɗin cewa an fara faɗan ƙarshe kenan a yankin, sun kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su amince da ƴancin gashin kan yankin Nagorno-Karabakh a matsayin hanya ɗaya tak da za a iya samun wanzuwar zaman lafiya.
Thomas sauraro, a nan za mu da sa'aya, sai kuma an jima a shirinmu na dare, idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. ya samu da kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu.